الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يمود قدياغ الله سبحانه وتعالى لساكي هذا مؤمن سافيات لتنم قوم قوات محرم shekara ta 1436 ta hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine uku ga watan 11 a shekara ta 2014 a lissafin miladiya wannan shine darasin mu na 85 a littafin al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaitan na shaykhul islam ibn taymiya kuma a makon da ya gabata a cikin wannan karatu dai mun tsaya a bayanin da ko abin da muke karantawa na sharhi da ta'liqi na malam Salih Ali Sheikh hafizahullah karin bayanin dai a maganganun Ibn Taymiyyah din mun gama abin da ya fadi akan al-karama inda al-ashaira nan ne ko mun kare shi inda zamu tashi shine wani ta'liqin dai da yayi duk da Ibn Taymiyyah bai yi wata magana mai yawa akan sa ba amma saboda dai akwai fa'idoji a ciki da ya ambata din shi yasa naga ya kamata mu karanta shi yayi magana akan ar-ru'ya ar-ru'ya nan yana nufin mafarki yadda mafarki yake da kuma alaka sa da waɗannan abubuwa din na karama ya Allah abubuwan da suke da alaka da abinda wani zai aikata na ban mamaki ko ya bada labari akan wani abu da ya faru ko ya gani a mafarki tunda masu makalkalewa wasu harkoki irin wannan na tasawufi banda maganar karama to kuma suna makalkalewa da wasu abubuwan da suke da alaka da mafarki to shi yasa ya kawo wannan magana din musamman abinda ya shafi fassarar mafarki shine yake cewa ar-ru'ya هذا مثل يضربه الملك لروح النائم او يري روحه اشياء وهو نائم تو شي مفرقي وني مثالي ne da malaika kan buga wato misali ne da yakan sa garayin mumini ko rayin mutum a lokacin da yake bacci ko kuma a nuna wa ruhin nasa wasu al'amura shine yuri ruhahu ashiya wasu abubuwa wa huwa na'im alhali shi yana bacci mutum yana bacci za a nuna masa ya ga kaza wani ya zo masa ziyara shi din ya tashi ya je gari kaza an yi kaza wani ya biyo shi da gudu sun zauna sun tattauna da wani duk irin waɗannan abubuwa dai mun ga abun ba haƙiƙa bane a waƙi'i amma shi yasa malamin nan ya kira shi masalun ne ya duribuhu kamar misalin kwatankwacin abin da kake a rayuwa ne shi ne kake ganin su kuma galibi dama mafarki abinda ka cika yawan tunani a kansa shi kan zuwa maka a mafarki galibi banda abinda dai Allah ya tsara ya nuna wa mutum na daga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce juz'i ɗaya ne daga cikin juz'i 40 na annabci mutum ya mafarki ya gan shi ya bayyana da gaske wannan juz'i ɗaya ne daga cikin juz'i 40 na annabci sai ce qad takunu dalilan ala ma sayqa'u mafarki yakan iya zama dalili na wani abu da zai faru hakika akan ga wani abu saboda nan gaba zai zo ya faru amma ba mafarkin kowa ne yakan zama haka ba to sai kuma yi magana akan fassarar mafarki ce amma ta'birur ru'ya amma fassarar mafarki fa huwa ilmun yace wannan wani ilimi ne na musamman wallahu jalla wa ala yu'allimu ibadahu ta'birur ru'ya Allah madaukaki yana ilmantar da bayinsa fassarar mafarki imma bi qadhfin yuqdhafu fi qulubi as-sawab fi qulubihim ko yaqdhifu fi qulubihim as-sawaba ko dai da hanyar jefawa Allah madauki ya jefawa zuciyar su wani abin da yake shine daidai abinda shine zai zama hakan sai Allah ya sa a zuciyar wani sai ya ganshi a mafarki sai ya fada kuma sai ya zo ya faru a hakadi wa imma bid dalaili ko kuma saboda ta hanyar wasu dalilai ma'ana ba yadda yake ba a nuna masa wasu dalilai da wasu alamu da za su zama abinda zai zo ya auku wali hadha man abbara ar-ru'ya wa huwa laysa bi'alimin ya kamata a samu abin nan ba'un, in kuma ba a sa ba'un ba to ya zama aliman. Wali hadha, dan haka man abbara ru'ya, duk mutumin da ya fassara mafarki wa huwa laysa aliman ko wa laysa bi alimi alhali ko shi ba mai ilimi bane biha da harkar mafarki, fa huwa dakhilun fil wa'idi, to yana cikin narkon nan da Allah maduki yayi na barazanar, wanda duk yayi wani abu bayan magana an hana shi to kuma za a azabtar da shi. Shine fadin Allah maduki da ke cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, kada ka rika bibiyar. Alqafu shine at-tatabbu', kada ka bibiyi abinda baka da ilimi a kansa. Domin duk mutumin da yace abu kaza zai zama kaza bayan bashi da ilimi, haka ƙarya yi, to wannan an haramta. Idan mutum ya zauna ya zaunar da kansa a irin sana'ar da wasu suke yi, cewa su ne masu fassara mafarki, sai kai mafarki sai ka zo musu sai ce to wannan ya nuna za ka yi kaza nan gaba, ko za ka zama abu kaza nan gaba, ko ɗanka zai wani abu da irin waɗannan abubuwan. Duk mutumin da ba ilimin abin ya karanta ba, to kada ya buɗe bakinsa ya sa bakinsa cikin wannan harkar, domin ilimi ne na musamman. Ya tabbata a Sahih Bukhari har babi ne da shi akan ta'birur ru'ya, kitab ta'birur ru'a, wato abin nan littafi ko babi, babban babi da ya kawo hadisai da suke magana akan fassarar mafarki. Ba ƙarya bane, ilimi ne, amma kuma koyansa ake yi, kuma ba wani abu ne da mutum zai zo ya kafa ko ya bude shago ana zuwa da mafarkai ana gaya masa ko ana biyansa dan wasu abubuwa shi kuma yana fassarawa. Amma dai ilimi ne, in mutum ya karanta shi zai iya faɗi, ya ce idan an ga kaza to alama ce ta kaza, in an ga kaza alama ce ta kaza. Wannan dai shine abun, yana da asali, ba wai ƙarya bane, ba kuma baya cikin babin surkulle da tsafe-tsafe. Ilimi ne, in mutum ya karanta shi zai koya. Ni dai ban iya ba. Yawwa. Sai ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, kada ka bibi abinda Allah subhanahu wa ta'ala abinda baka da ilimi a cikinsa. Sai ce wallahu subhanahu wa ta'ala samma at-ta'bira ilman, kun ga nan Allah maduki ya ambaci ya kira wato shi fassarar mafarki ko shi mafarkin da fassara shi, ya kira shi ilimi, kamar yadda ya faɗi dangane da annabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Sai ce wali nu'allimahu min mene ta'wilil ahadith, ta'wilil ahadith, al-ahadith anan ana nufin fassarar mafarki. Sai ce fa ta'wilur ru'a, dan haka fassarar mafarki ilmun wa laysa khirsan, ba shaci faɗi bane, ilimi ne ba shaci faɗi bane, shine khirsan. La wa la yajuzu lil mar'i, bi halatta baga mutum an yuqdima ala tafsirur ru'a, mutum ya gabatar da kansa ya tinkari wannan fassara ta mafarki, fi ghairi ilmin biha, ba tare da ilimi na abun ba. Yace al ilmu qad yakunu bi dalili min al kitabi wa sunna, shi ilimi yana iya zama da dalili ko saboda dalili daga qur'ani ko hadisi. Indaka yace kamar yadda yake zaka ga akwai al fiqh fi shar'i, fiqhun shari'a, al fiqh fi hali sa'ili, ka fahimci kuma halin shi mai tambaya, fi halin ra'i, ka san kana da ilimi akan halin shi mai tambayar. Idan ya zama dama mutum ne yana da motsi aka ya zo ka waɗannan abubuwa, to kaga mafarkinsa ka san inda zaka sa shi, yana da ƴan matsalolinsa. Mutum ko mai hankali ne tsatse, ba shi da wata damuwa kuma har yanzu a zuciya, ba mutum ne da stress ya buge shi, kullum yana cikin damuwa da tashin hankali ba. Damuwa da tashin hankali sukan haifar da mafarki-mafarki wanda suke a babin adghafu ahlam, suke ba mafarki ne na natsuwa ba. To mutum duk da zai shiga wannan harkar ya san halin mafarkin da halin mai mafarkin da yadda mafarkin ya zo masa. Inda ya karanta abin, ya je inda ake karanta wannan babi din, ya karance shi, insha Allah zai san ka'idojinsa. Yace wa ma'rifati menene ma yamen yau, yace wa ma'rifatin yastadillu bi shay'i ala shay', da kuma sanin abinda kafa hujja da wani abu akan wani abu, wani abu ma'ana ya zama dalili gare shi akan wani abu. Yace li annaha amsalun madruba, domin kuwa su waɗannan abubuwa dama kwatance ne da misalai da akan buga su. Yace wal mathalu, shi kwatance ko misali, qad yudrikuhu sahibul firasati, mutumin da yake mai firasa ma zai iya ganuwa. In dai ba ku manta ba kun san firasa, wani ƙarfin fahimta da Allah ke sa wa mutum ya dube ka, yana kallon idan ka iya gano wani abu ba tare da ka gaya masa ba, wani ana ce masa firasa. ko ya dubi wani yaro ce kai wani yaro insha Allah da alamar zai hankali wannan yaron da alama yana da kwakwalwa wannan iyayensa kaza ne wannan karfin zurzurfan basira ne na sanin dan adam da kuma karfin kwakwalwa da Allah ke ba mutum Allah kan horewa mutane irin wannan abin da ake ce ma firasa mun dai magana akan wannan abun a can baya idan ba manta ku kai ba insha Allah to sai ce Allah zai iya ba mutumin da yake mai firasa neman akan wannan abu yace wa istadillu bi ayatin bi hadithin mutum zai iya kafa hujja da aya hakanin da hadisi yace hadha zahir wannan abu ne bayyananne wa qad yakunu an waqa'a fi nafsihi tafsirur ru'ya zai iya zama kuma wato fassarar mafarkin ta auku a zuciyarsa ta darsu a zuciyarsa yace kaza hakanan ma kawai biduni dalilin ba tare da wani dalili ba ba tare da wani dalili na qur'ani ko sunna ba akwai wanda zai iya gane fassarar mafarkin ba tare da wani abu ba saboda yau da kullun da sabawa da irin waɗannan abubuwa din yace law tafakkara da yayi tunani yace la dalila ala zalika ba wani dalili akan wannan au shay'in mustagrab ko wani abun mamaki jiddan an yufassirahu bihadha ya fassara shi da wani abu ku yi hakuri da zancen yadda yake za ku ji larabcin ba miƙewa yake ba amma haka yake maganar sa ce yace wa hadha kathirun jiddan wannan wani abu ne yana da yawa fi ta'birur ru'ya wajen fassarar mafarki yace idan kai a dunkule dai fal maqsudu abin da yake nake so in nuna maka anan shine anna ta'birur ru'ya ilmun cewa fassarar mafarki dai ilimi ne wa mimma yanbaghi fi adabir ru'ya kuma yana daga cikin abin da ya kamata ladubban wato mafarki alla yatahaddatha almar'u birru'ya ko birru'ya to wannan ya shiga kuma babin shi mutum in yi mafarki wani ladabi aka sa masa kai a matsayin ba wai kai mai malami ko masanin fassarar mafarki ba a kai dan adam in kai mafarki me ladabinka a matsayin ko mai wani ladabi shari'a ta dora maka idan kai mafarki yace idza ra'a ru'ya tasu'uhu idan mutum yayi mafarkin da ya munana masa ma'ana ya ga wani mummunan mafarki in kai bacci kana cikin bacci sai kai mafarkin wani abu marar kyau shine abin da ake nufi to meye ladabin da zaka yi da aka dora ma yace fa yasta'izu billahi jalla wa ala sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim min sharriha kuma kai a'udhu billahi daga sharrin wannan mafarkin kace Allah ya tsare ka daga sharrin mafarkin nan wayatfulu shine wayatful yayi tofi an yasarihi gefen hagunsa awwalan wato ya fara yin gefen hagu domin galibi shaytan yakan zo masa ta wannan bangaren ne in ka farka irin firgigi din nan kaga wani mafarki marar kyau a ambacin ka to a lokacin ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim ka ce kuma a'udhu billahi min sharri hadhal hulm ko min hadhihi sharri hadhihi ar-ru'ya sai ka tofa a gefen hagunka awwalan karan farko yace thalathan sau uku thumma yasta'idhu billahi jalla wa ala min sharriha sannan kuma ka nemi tsarin Allah har yanzu a'udhu billahi min sharri hadhihi ar-ru'ya shima wayanqalib ila al-jihati ath-thaniya sai kuma ka juya zuwa ga ɗaya bangaren da kake in kana kwance a dama ne to ka juya bangaren hagu in kana kwance a bangaren hagu to ka juya ka koma bangaren dama mun gane abin yace kama sabata fi sahihi kamar da ya tabbata a hadisi ingantacce wa idza ra'a ru'ya tasurruhu idan kuma mutum yayi mafarkin wani abu mai kyau wanda yake faranta masa rai yahmadullah jalla wa ala to ya gode ma Allah yace alhamdulillah alaiha akan wannan mafarki wa yas'alullaha khairaha kuma ya roki Allah madaukaki alherin wannan mafarkin sai ya Allah ka bani alherin abin da na gani a mafarkin nan fa idza arada an yaqussaha in ko yana son ya bada labarin wannan mafarki sai ce fala yaqussaha illa ala alimin ma'munin to kada ya bada labarin wannan mafarki sai ga malami amintacce malami amintacce wanda ba zai cutar da shi ba kuma wanda ba zai yada masa labarinsa ba li'anna ru'ya yasi ala rijli ta'iri domin kuwa shi mafarki haka yake a allake ba tabbataccen abu ba shine ma'anan ala rijli ta'iri mun fahimci wannan zancen asali ya zo a hadisi hadisi ingantacce da wannan lafazi cewa shi mafarki shi yasa kuga ya sa muku shi akan alamar abinin tansisi abin da ke nufi haka hadisi yazo da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ya faɗa hadisi yace wa fi riwayatin ala janahi ta'ir cewa shi mafarki a makale yake a kafar tsuntsu ko kuma a makale yake a fiffikin tsuntsu to wannan lafazi hakika ne da shi koko ana nufin wata wani karin magana ne na larabci mun fahimci wannan zancen yawa to gashi ne sai yake cewa idza qussat waqa'at da abin da yake nufi ne in an ba da labarin ta ma'ana in ka ba da labarin shi mafarkin waqa'at sai ya auku ma'ana in ka je ka ba da labari ga mai fassara ya fassara to zai auku kamar yadda aka fassara maka ya'ani mithlu at-ta'ir alladhi lahu janahun kamar kwatankwacin tsuntsu ne wanda yake da fuffike idza qassa al-janah ko idza qassa al-janahu in aka yanke wani abu na wannan fuffike nasa waqa'a to sai auku ya fado to haka mafarki yake in ka je ka ba da labari in kai shiru to sai Allah ya rufa ma asiri ba abin da zai faru ba komai amma in ka je ka ba da labari ko ka je gun mai fassara ya fassara maka to sai ya auku gurgudan yadda aka fassara din nan kaga kenan zaman lafiya shine kai shiru karka gaya ma kowa to la'alla ka je a fassara da abin da yake ba shi da kyau kuma abin da yake ba shi da kyan nan sai zo ya auku mun gane wannan zance sai shi wa kadhalika ru'ya to haka nan mafarki yake ala janahi ta'iri a fuffikin tsuntsu idza uwilat shine idza uwilat in aka fassara ta ko in aka saboda mafarki mu a larabci mace ce shi yasa yake cewa idza uwilat in aka fassara shi waqa'at sosai auku fala yanbaghi lil mar'i an yu'arrida nafsahu li mithli hadhihi al mukhalafat shi ko dan adam mutum bai kamata ba ya bilki wato ya bijiro da kansa zuwa ga waɗannan abubuwa na sabani wato na saban Allah kad yakunu fi ta'wilir ru'ya sharrun alayhi ila wajen fassarar mafarkin nan ya zama akwai wani sharri gare shi don haka abin da yafi in mutun ya mafarki ya bar shi tsakaninsa da kansa in mummunan abu ya gani yayi wancan abin da aka ambata ya nemi tsarin Allah daga sharrin abun shikenan ya kuma canza kwanciyarsa idan kuma wani alheri ya gani ya gode wa Allah ya kuma nemi Allah alheri wannan mafarki bakinsa alaikum kare je ga kowa mun gane wannan zance yawa domin in yaje ya fada musamman yace a fassara masa to in aka fassara Allah maduki sai ya sa ya auku gurgudan yadda aka fassara in an ce to wannan ya nuna maka zaka kaza zaka samu matsala abu kaza da kake so ba zai samu ba kaga sai ka shiga damuwa kuma abin sai zo ya iya aukuwa saboda me kamar yadda yake yana jikin fiffiken tsuntsu ne in aka yanke wannan fiffiken me zai faru fiffike zai fadu faduwar sa ma'ana zai auku to bari mu karasa wannan gun sai mu karanta mana wannan abu sai sai fa idza amdaha turikat in kwa ya zartar da ita ma'ana ya rabu da ita sai a batta shikenan sai ta zauna sai zauna ba tare da wani abu ya uku ba bai je ya ga kowa ba ballanta na wani abu ya faru to nan akwai maganar wannan ala rijli ta'irin din da janahi ta'ir na sai mana haka yazo a hadisi kuma hadisi ne ingantacce a la'alla ya jawo tambaya Abu Muhammad Abdullah ibn Muslim ibn Qutaiba ad-Dinawari dai daga cikin malamai magabata ya rasu 276 yana da littafi mai muhimmanci sunansa Ta'wil Mukhtalaf al-Hadith Ta'wil Mukhtalaf al-Hadith idan aka samu hadisai daban-daban wajen fahimtar su wannan ya nuna wani abu wannan ya nuna wani abu sabanin haka ko kuma wani hadisi daya aka sa gane ma'anarsa to wannan bawan Allah ya zauna yayi irin waɗannan yayi abin da ake ce ma tawfiki tsakanin hadisai da ake ganin kamar akwai sabani ko kuma waɗanda fahimtar su ta danyi wahala mun gane wannan to yayi magana akan wannan hadisi din yana cewa ga inda na dauko magana sai yana cewa wa nahnu نقول ان هذا الكلام اسمه منا سيوا معناه شيء yake nufi mun ji ai sunan mutum Abu Muhammad Abdullah ibn Muslim ibn Qutaiba za ku ji ana cewa ibn Qutaiba kawai haka to shine wannan Abu Muhammad Abdullah ibn Muslim ibn Qutaiba ad-Dinawari shekara ta 276 ya rasu. Wannan hadisin a cikin littafin nasa Ta'wil Mukhtalaf al-Hadith a shafi na 483 yana cewa wa nahnu naqulu inna hadha al-kalama kharaja makhraja kalam al-arab. Wannan magana ko wannan hadisi ana daukar sa ko ya fito ne irin mafitar maganar larabawa, ma'ana kamar karin magana ne na larabawa. Wa hum yaquluna lishay'i idha lam yastaqirra, idan abu bai tabbata ba ya kama kasa ya tsaya yadda yake sosai, suna cewa ala janahi ko ala rijli ta'iri, kalma ce da suka saba fada. In abu bai tabbata ba ana ce masa ala rijli ta'iri, ko su ce wa baina makhalibi ta'iri, yana jikin wato akaifar tsuntsu. Wa ala qarni dhabin, ko yana kan kahon barewa. Yuriduna, abinda suke nufi annahu la yutma annu ko la yutma innu wa la yaqifu, abu ne wanda yake bai natsu ba kuma bai tsaya wuri guda ba. Don haka duk abinda bai tabbata ba ana kiransa ala rijli ta'irin ko ala janahi ta'irin. Shi yace wannan hadisin abinda yake ma'ana ko yake za a fahimta daga gare shi shine wannan magana ta larabawa, ma'ana kenan karin magana ce ta larabawa abu bai tabbata ba. Don haka fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ala rijli ta'irin ko ala janahi ta'irin a wannan hadisi dangane da mafarki, yana nufin mafarki haka yake baya tabbata, sai idan kai ka je gurin mai fassara ya fassara maka to sai tabbata. Allah sa kun fahimci zancen nasa. Yauwa, dan kar a hada maka da zancen ko wani tsuntsu ne zai aje a nemo shi sai a ce a yanke fufukin sannan fafarkin kai faru, kar ka je ga wannan magana. Allah sa kun gane wannan zancen. Yauwa, karin magana ne na Laraba abin da suke nufi da shi kenan, ma'ana bai tabbata ba har sai idan kai ka je ka nemi fassarar la Allah sai zo maka yadda aka gaya maka. Allah sa mun gane. Har yana kafa hujja da wani baiti na wani mawaki, wani mutumi ne yake fada dangane da Hajjaj, Hajjaj ibn Yusuf. Mutumin yake cewa ka anna fu'adi baina adfari ta'irin min al-khawf fi jawi as-sama'i muhalliqi hidara mri'in qad kuntu a'lamu annahu mata ma ya'id min nafsihi sharra yasduqu. Yace ka anna fu'adi baina adfari ta'irin, yace kai ka ce zuciyata tana tsakanin akaifar tsuntsu, kaga dai zuciyarsa ai tana jikinsa. Don haka wannan me yake nufi, ma'ana saboda yace min al-khawfi, saboda tsananin tsoro da yaga Hajjaj, musan Hajjaj saboda zalincinsa ko tsoronsa yake. Yace zuciyata kai ka ce tana wato tsakanin akaifar tsuntsu ne, bata da tabbata, ita bata fado ba kuma bata tsaya inda take ba, saboda tsaba tsoro. Fi jawi sama'i muhallaqi, tana reto a sama. Hidara mri'in, saboda tsoron wani mutumi. Qad kuntu a'lamu annahu, mutumin da yake ni na sani cewa shi mata ma ya'id min nafsihi sharra, duk lokacin da yayi alƙawarin sharri yasduqu, to zai gaskata, ma'ana zai in yace zai kaza na sharri to sai ya aikata. Don haka in yace zai kashe mutum baya barin sa. Tunda ko haka ne ina ganin wannan mutumi zuciyata ta firgita na tsorata, kai ka ce zuciyar ba a jikina take ba. Min adamin al-istiqrar, saboda rashin tabbatar zuciya. Haka wannan dalili ne akan abinda ake nufi a wancan hadisi, cewa Larabawa da masu kan fadi wannan maganar ala janahi ta'iri ala afari ta'irin da makamantansu. Allah sa an fahimci abin. To mu karasa wannan zance, sai ce huwa ma zakarna annahu fi muqabalati al-mushriki tahsulu lahu la fi nafsihi la tahsulu lil-asi fi nafsihi. Haka ne ko? To wannan wani zancen ya koma kuma, akwai kun kula akwai wani dugo-dugo, alama ce ta cewa shi wanda ya rubuto wani abu da kasa, akwai wani abu da bai ji shi sosai bai faɗi, shi yasa bai rubuto shi ba, shi yasa za ku ga maganar bata bayyana ba sosai. Yana cewa huwa ma zakarna, wannan shi ne abin da na ambata, annahu fi muqabalati al-mushriki, ta ɓangaren an kalli abin da yake wato muqabilin mai shirka, tahsulu lahu la fi nafsihi la tahsulu lil asi fi nafsihi. Wannan zancen bai bayyana ba, yace la tahsulu lil mu'mini al mubtadi'i fi nafsihi inma tahsulu lahu fi muqabalati ahli shirki. Nan ya koma magana sa da ga mana makon can da muka karanta ko darasin baya can na karshe kafin wannan da ya wuce, da yake magana karama, cewa karama takan auku ba lalle ga mutumin da yake salihi a waliyi ba ko takan auku ga wanda yake mai bid'a ma fi muqabalatil mushriki in yana fuskantar mutumin da yake mushriki ma'ana asali ma bai yadda da Allah ba bai imani da Allah ba ko yana shirka da Allah domin abin da yake tare da shi wannan mutumin mai bid'ar na abu na imani sai Allah ya taimaki addininsa a hannunsa a rinjayar da wancan wanda ba mumini ba Allah ya sa kun ai ba ku manta wannan zancen ba da muka yi to shine ya sake dawowa a ya fade shi anan yace la tahsulu lil mu'min al mubtadi'i fi nafsihi ba wai saboda shi wannan mai imani din mai bid'a a kashin kansa wannan abu ya faru ba innama tahsulu lahu fi muqabalati ahli shirki abin karamar ya faru gare shi ne a ta wajen fuskantar masu shirka fi harbin ko a wajen yaki aw munazaratin ko wajen jayayya da tattaunawa ta munazara da muqabala aw nahwi dalika ko makamancin wannan yace linusrati ad-dini dan taimakon addini a min jinsi inzalil mala'ikati wannan zaka sashi a babin yadda Allah ke saukar da mala'iku wa min jinsi ta'yidin nasi haka nan ta bangaren yadda Allah ke karfafar mutane kan yu ayyaduna bi ashiya Allah zai iya karfafa su da abubuwa duk dai a zancen nan da bamu na cewa a Afghanistan an samu labarin wasu abubuwa lokacin da ake jihadi da ko ake yakar waɗanda suke abin nan komunisawa mutanen wancan lokaci mutanen Soviet yakin da suke da mutanen Afghanistan an kawo hikayoyi waɗanda suka je suna ba da labarin sun ga wani abun mamaki kamar mala'iku ne suka taimakawa su masu jihadin wajen tinkarar waɗancan mutane kafirai to waɗannan kissoshi shi yasa ya kawo waɗannan shi to ai da ma wannan ba abun mamaki bane kar ku dauka cewa karama iya waliye akewa za a iya wani mutumin koda dan bid'a ne amma ta bangaren me in yana fuskantar wanda ba musulmi ba dan Allah ya rinjayar da musulunci akan kafirci Allah sa kun gane wannan ko nan kuma mun yi sharhin sa da bayani sosai to mu kyale wannan mun kare abinda malam Salih Ali Sheikh ya gaya mana sai mu koma cikin littafin Ibn Taymiyyah ban sani ana bi na sosai to mu koma can baya domin wannan zancen nasa mai yawa shi ya fidda mu daga wannan asalin maganar mu koma shafi na 151 daga nan maganar za ta yi mana dadin daukowa ko inda Ibn Taymiyyah ke cewa mimma yanbaghi an yu'rafa daga cikin abin da ya kamata a sani annal karamati cewa su karamomi قد تكون بحسب حاجه الرجل وانا دي مكرنتا ذات اي كرامومي زاسو اي زما غرغدن بوكاتر متوم فاذا احتاج اليها الضعيف الايمان اذا متوم مي رونين ايماني يا بوكاتيتا او المحتاج او المحتاج كو كما دي وني مبوكاتي اتاه منها ما يقوي ايمانه ويسد حاجته ابينده زي اي كرففر ايمانينسا كما يتوشي بوكاتن نان تاسا زي اي زوا مسا wa yakunu man huwa akmalu wilayatan lillahi minhu mustaghniyan an dhalika shi ko wanda yafi shi kamalar imani sai zama ya wadatu da wannan baya bukata domin shi imaninsa mai karfi ne baya bukatar ai masa abin da zai karfafa masa imani sai shi an dhalika fala yatihi mithlu dhalika irin wannan abun ba zai zo masa bale uluwi darajatihi saboda daukakar darajarsa yace wa ghina'u da kuma wadatarsa anha daga wannan abun la li naqsi wilayatihi ba wai saboda tawayar walitakassaba walihada wannan din mun yi shesa nake sauri walihada kanat hadhihi al-umur fi at-tabi'ina akthara minha fi as-sahabati dan haka ne ma muka ga irin waɗannan abubuwan na karamomi da suke faruwa yawan su yafi yawa a zamanin tabi'ai fiye da yadda ya samu a zamanin sahabbai yanzu da sahabbai da tabi'ai su suka fi girman kamalar walitaka sahabbai sun fi to amma me yasa aka fi yawan yin karamomin a cikin tabi'ai saboda bukatar da tabi'an suke da ita na abin da zai karfafi imanin su yafi bukatar da sahabbai suke da ita na abin da zai karfafi imanin su saboda su imanin sahabban mai karfi ne fiye da na tabi'ai ai mun gane wannan to shine abin da ke nufi sannan sai yake cewa bi khilafi man yujri ala yadayhi al-khawariq ko amma yujri Allah kenan wato wannan sabanin wanda Allah madauki ke gudanar da al-khawariq kenan a li hadil khalqi wa li hajatihim wanda Allah madauki zai sa wani abun mamaki ya gudana a hannunsa ba dan komai sanin abubuwa biyu ko saboda shiryar da mutane in yana cikin bayani sai Allah ya sa wani abu a cikin bayanin sa wani abu mamaki na karama ya auku gare shi dan Allah madauki ya sa mutane su shiru ko kuma saboda buƙatar mutanen na irin wannan abun ya auku sai ya auku din saboda Allah ya taimake su su karfafi imani imanin su ya karfafa sai ce fa haula'i a'zamu darajatan waɗannan waɗanda ba su suka buƙatar ba dan mutane su shiru a hannun su ne ko buƙatar mutanen shi yasa ake musu karama to wannan darajar su tafi waɗanda su suka buƙata ni ban sani ba ko kun gane wannan mutum karaman nan yake ta maimaita mana bari mu tsaya mu fito da abu indai Allah ya sa za a fahimce shi mun san dai mu'jiza annabawa mun gama da ita kun fahimce ta to karama ita kuma ba annabawa ake yi ba suwa ake wa mutanen da ba annabawa ba suna iya zama salihai salihin bawan Allah to shi wannan abin da zai faru gare shi na karama ɗayan biyu ne ko saboda buƙatar kansa shi a ƙashin kansa saboda raunin imani a ƙarfafe shi da wani abun mamakin da zai sa ya ƙara nutsuwa kun gane wannan ko kuma saboda yana da wata buƙata ya shiga matsatsi Allah ya yi masa wata karama don ya fita kun gane wannan ko kuma ya zama wasu mutanen ne daban suke buƙatar wani abu in sun ganshi imanin su zai ƙaru ko kuma sun shiga cikin matsala Allah ya taimake su ta hanyar karamar wannan bawan Allah su fita to sai yake ce mana waɗannan irin abubuwa din sukan faru a hannun wanda imanin sa bai kai na wani ba saboda shi wanda imanin sa ke da ƙarfi din ya wadatu daga wannan abun baya buƙatar sai an masa wannan dan imanin sa ya ƙarfafa kamar misalin da yi na sahabbai da tabi'ai zamanin sahabbai waɗannan abubuwan ba su cika yawa ba irin zamanin tabi'ai domin me domin sahabbai imanin su da abin da suka gani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yadda da shi ya ishe su akan ba sa buƙatar sai sun ga karama sai an musu karama ta ƙashin kansu kafin imanin su yi ƙarfi tabi'ai ko a zamanin su nasu alal aqalla ba wai in an kwatanta da mu ba ba mu ce wai tabi'ai zamanin su akwai raunin imani ba amma in ka kwatanta da na sahabbai ai imanin su bai kai na sahabbai ba don haka suna buƙata ko su a ƙashin kansu ko saboda wasu to wannan kenan sai ce wannan zai iya faruwa haka zai iya faruwa kuma Allah ya gudanar da karama ba a hannun ma wani salihi ba wani mutumi can wakila ma mai bid'a ne sai Allah ya sa wani abu na karama ba dan karrama shi ba shi a'a dan karrama addini yayin da shi wannan mai bid'ar yake tinkarar wani wanda yake kafiri ne da kafiri da dan bid'a wanne ne yafi alheri dan bid'a yafi alheri gwanda dan bid'a da kafiri ko ba haka bane to idan aka ce domin mai bid'a alal aqalla yana da asalin musulunci tare da shi asalin musulunci ba kafiri bane shi yana da la ilaha illallah yana da muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yadda da su to amma yana wasu abubuwan da Allah bai yadda da su ba to wancan kuma kafiri ne sai aka zo ko ana tattaunawa akan addini wancan mushriki ko kafiri yana kokari ya rinjayi shi musulunci yake yaka shi kuma wannan mai bid'ar yana taimakon musulunci da abun da yake da shi na kokarin sa kai a matsayin ka wanne zaka so a ce ya ci nasara dan bid'a zaka so a ce ya ci nasara akan kafiri to Allah subhanahu wataala zai iya yin wani abun mamaki ya sa shi a hannun wannan mai bid'ar saboda musulunci ya rinjaye akan kafirci kun gane wannan ba saboda girmama shi mai bid'a ba a saboda girmama musulunci domin a gurin ana tattaunawa ne tsakanin musulunci da me da kafirci ba tsakanin bid'a ne da sunna ba balantana a ce wancan mai bid'a ba ka san ya ci nasara Allah ya sa kun gane wannan abu to shine sai ce banda wannan har yanzu akwai kuma wani abin da zai iya aukuwa karaman nan Allah subhanahu wataala ya sanya ta a ko saboda buƙatar mutum ko kuma saboda a ƙarfafa masa imani mun yi wannan zancen to akwai kuma wanda zai auku saboda imanin wasu su shiryu ko kuma saboda buƙatar wasu su samu wani taimako to sai ya ce waɗannan waɗanda su ba buƙatar su ce ta sa aka yi karamar ba a agamu darajatan sun fi waɗanda su suke da buƙatar karamar ɗin Allah ya sa kun gane wannan guri mana akwai wanda shi ne misali in an je wani bakin ruwa ana so a fita an rasa yadda za a yi buƙatar wani mutum tana buƙatar a ce an ba shi damar wata karamar da zai taka ruwan nan ya tafiya a kansa kamar da aka samu an yi zamanin tabi'ai wasu yi wannan menene ai bukata ce ta sa tashi mutumin to wannan wanda zai bukata a kashin kansa bai kai wanda baya bukata ba wasu ne suke bukata in wasu ne daban suke bukatar kuma Allah ya sa abun ya gudana a hannunsa ba dan shi ya amfani da abun ba dan wasu su amfanu to wannan wanda aka yi dan wasu su amfanin imaninsa da darajarsa da karamarsa ta fito wancan wanda shine ya shiga halin bukata din insha Allah yanzu kun gane wannan ma'ana dai gurgudan istighna'in mutun daga karama gurgudan darajarsa da karamarsa agun Allah subhanahu wataala kaga kenan ashe wanda zai zama har zai rika da'awar yana da karamar zai ce zai yi abu kaza dan ya haifar da karama to wannan baya cikin ma wadanda suke da karamar asali domin ita karama Allah ne yake maka ba kai ne kake jawo ta ba mun gane wannan ba harka ce ta rufa ido da zaka yi wa mutane ba to sai yake cewa donan zamu shiga wani zancen daban muna da dan lokaci sai ce wa hadha bi khilafi al ahwali ash-shaytaniya wannan yadda yake aukuwa kenan ta bangaren karama sabanin abin da yake aukuwa na bangaren al ahwali ash-shaytaniya abubuwan ban mamaki ta hanyar shedanu aljanu shedanu nan yana nufin aljanu aljanu suna da hannu wajen wani abun mamaki ya auku ko ba su da hannu suna da shi to wajibi mai imani ya bambance tsakanin abin da ya auku ta bangaren imani da karama da kuma abin da ya faru ya auku ta bangaren harkokin shedanu aljanu harkokin shedanu aljanu a ba harka ce ta karama ba mutumin da yake matsafi dan duba boka mai wa mutane rufa ido mai cin kudin mutane a kasuwa ya wani siddabaru ya ruda su su gani aje ho masa wani abu wannan samsam karka sashi a layin karama mun gano wani abu ba karama bace ba karama bace wannan shi ake cewa al ahwal ash-shaytaniya halaye nan halaye ba anan fin halin shedan ba ma'ana yanayi yanayi wanda shedanu ne suke aukar da su Allah sa mun gane wannan to ga misalin sa wanda wani abu da ya faru da wani bawan Allah tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu tafi can mu tsallake duk bayanan nan da muka karanta sai mu je shafi na 156 mun dawo layin karatun mu ke daga cikin maganar Ibn Taymiyyah Allah sa kuna gane sai sai mithlu hali Abdullah ibn Sayyad yace misalin mutumin nan da ake cewa Abdullah ibn Sayyad ana sai masa Safi Safi ibn Sayyad alladhi zahara fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya bayyana a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la kun taba jin kisar wannan ibn Sayyad al-Imam Muslim ya rawaito hadithinsa ko in ce labarinsa daga Abdullahi dan Umar daga babansa Umar da kuma dai wasu abubuwan da shi Ibn Umar din shi ya gansu wani yaro ne aka same shi a Madina wasu mutane suna cewa asalin sa dama an samu shi daga a zamanin da kamar da Al-Khattabi yake ambatawa a cikin ma'alimus sunan cewa wannan abu dama ya auku ne zamanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shin zaman huduna tsakaninsa da Yahudawa lokacin Yahudawa suna Madina domin yaron daga gefen Yahudawa aka ce an san shi yana wasu abubuwa na mamaki har wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka bashi labari ya tafi ya je ya ga me yake yi da ya tafi sai uwar yaron sai ta hango shi sai ta fadakar da shi har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ta bar shi da lamarin sa ya bayyana to da ya ganshi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi yace atashhadu anni rasulullah yace kai ka yadda cewa ni manzo ne na Allah a lokacin bai bashi wata amsa cewa ya yadda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai shi ma yace atashhadu anni rasulullah wai ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace amantu billahi wa rusulihi na imani da Allah da manzonin Allah to a lokacin nan sai yake ce da shi na boye maka wani abu yana nufin zai karanta masa ayat suratul dukhan da take kona shedanu sai kawai sai yaron sai yace kana nufin addukh to addukhun yana nufin addukhan suratu addukhan kake so ka kawo kun ga wannan shi ma duk abun mamaki ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai gaya masa wancan din ba shine sai yake ce masa ihsa adu wallah wala ta'du qadrak yace ka in an ce ihsa kalma ce da ake fada ta koran kare kamar kace ar amin san ar in ana so a kore abu to sai yake sai ya kore shi ya gaya masa wannan magana ka tsaya iya matsayin ka mun gane asalinka kai matsafi ne ba wani mai mutumin abun mai kawo wani abun mamaki ta hanyar annabtaka ba yace mun gano ka har ka tsafi ne to wannan abubuwan mamaki ya sa wasu abubuwa sun faru zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da shi wannan yaro dan tin yana karami ne akai wannan abu har akwai maganganun cewa daga baya ya girma har ya tuba har ya zama mai imani sosai ya watsar da wannan abu a farkon lamarin sa Abdullahi ibn Umar da Jabir dan Abdullah da har Umar dan Khattabi har rantsuwa suka cewa shi wannan yaron shine dujal saboda irin abubuwan da yake Ibn Umar yana fada wata rana ya taba bata masa rai da ya bata masa rai kawai sai ga yayi intifahi ya kumbura ya cika titin lungun da yake ciki yaro ne fa karami da Abdullahi ibn Umar ya gaya masa magana ta bacin rai da ransa ya harzuka ya bata rai kawai sai gashi ya cika layin da yake ciki layin fa titin da jama'a suke wucewa to shine har yazo yake gaya wa Hafsa Hafsa ce kai baka salla ba din dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dujal ta hanyar bacin rai ake fara ganin bala'in sa zai zo ba saboda a lokacin saboda abubuwan da yaron yake har an gamsu cewa dujal ne ya bayyana to har Umar yake cewa a bashi dama zai je ya kashe shi ya ce kyale shi domin Annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suka tattauna anan shin to ya Annabi sallallahu alaihi wasallam bai san cewa ba dujal bane ko dujal ne akwai maganganu dai da yawa da malamai suka tattauna suka ce dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba ai masa wahayin ganewa cewa wannan shine dujal ba a lokacin da ake wannan abu don haka shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tawakkufi har sai daga baya ya tabbata cewa wannan yaron ba shine dujal ba don haka daga baya ya bayyana cewa ba shine dujal ba kuma gurgudan hadisin Tamim Ad-Dari da lalla wani lokacin ma yi zancen sa a dunkule dai wannan shine kissar wannan yaro da kuma abin da ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kansa to lamarin sa na bangaren shedanu ne to shine sai yake cewa a fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallama ko sai ce wa kana qad dhanna ba'd as-sahabati annahu ad-dajjal ce wasu daga cikin sahabbai har sun yi tsammanin cewa shine dujal wata waqafa annabi sallallahu alaihi wasallam fi amrihi har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tawaqqufi cikin lamarin sa in an ce tawaqqufi shine baka bambance baka iya tantance abu kaza bane ko kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru bai san cewa wannan ko dujal ne ko ba dujal bane bai bayyana ba don ba a yi masa wahayi a wannan lokaci ba mun gane wannan hatta tabayyana lahu fi ma ba'du har sai daga baya da ya bayyana gare shi annahu laysa huwa ad-dajjal cewa ba shine al-masih ad-dajjal ba lakinnahu kana min jinsil kuhani yana cikin jinsin wato yan duba ne bokaye qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dashi qad khabba'tu laka khabi'atan aw ta riwaya khab'an a wannan riwaya da muka ji na boye maka wani abun boyewa qala sai yaron yace addukh addukh yana nufin addukhan sai ce qad kana khabba'a lahu surat ad-dukhan abinda ke nufi ya boye mata surat ya boye masa karatun surat ad-dukhan ma'ana in ya karanta to ramadan sa zai bayyana fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ihsa falan ta'du wa qadrak je kaskanta ba za ka wuce alqadarin ka ba ma'ana kana nan a matsayin gashi nan zai fasara mai ce yani innama anta min ikhwani al-kuhani ka tsaya a matsayinka kai dan uwan bokaye ne kawai wal kuhanu kana yakunu li ahadihim alqarin su ku waɗannan bokaye ɗaya daga cikin su yana da alqarin min ash-shayatin yana da wani abu da aka wani shaydani da aka gwama shi da shi kowa na da shaydanin sa mun san wannan hadisin ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kowa da irin shaydanin da Allah ya hada shi da shi har yake ba mu labarin cewa shi nasa ya musulunta shi manzo sallallahu alaihi wasallam yace bokaye suna da shaydanu da suke hulɗa da su yukhbiruhu bi kathirin min al-mughayyabat wanda suke ba su labarin da yawa daga cikin abubuwan gaibi bima yastariquhu min as-sam'i saboda abin da suke satowa na jin wahayi in ana gaya wa mala'iku shaydanu suna matsawa kusa su ji abin da ake gaya wa mala'iku sai su sato mun san wannan shi ma ko da hadisin sai ce wa kanu yakhlituna as-sidqa bil-kadhib kuma sun kasance suna cakuɗa ƙarya a gaskiya da ƙarya kama fil hadith sahihi kama da ya tabbata hadisi ingantacce alladhi rawahu al-bukhari wa ghayruhu wanda bukhari da wannan sa suka ruwaito a annan nabiy sallallahu alaihi wasallama qala cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa innal malaikata tanzilu fil anani cewa mala'iku suna sauka ne fil anani a tsatsakin sama shine a cikin gajimare yace wa huwa as-sahabu fatadhkuru al-amra sai ta fadi wani sai su mala'ikun su fadi wani labari ko wani lamari qudiya fi as-sama'i wanda aka yanke hukuncin sa a sama in sun sako daidai gajimare sai su fadi cewa ga wani abu ya faru Allah ya yanke hukunci a sama kaza za ta faru ko za a yi kaza fatasriqu ash-shayatin fatastariqu ash-shayatin as-sam'a sai shaydanu al-jinnu sai su saci dan wannan jin su je wani abu da mala'iku suke fadi fatuhihi ila al-kuhani sai su yi wahayin wannan abu zuwa ga bokaye sai kaga bokaye yana bada labarin ga inda barawo yaje ya aje abu kaza ya san inda aka saci kaza ya san inda aka saci kaza misali ko inda abin sata yake wannan duk mun yi shi a baya fayakdhibuna minha mi'ata kizba sai su yi ƙarya guda 100 tare da wannan gaskiyar guda daya mala'ika ya faɗi gaskiya su kuma sun ji gaskiyar nan kwaya ɗaya sai su cakuɗa ta da ƙarya 100 naka in suka yi ƙarya sau daya sai ka amince da su sai su yi 100 kuma duk ƙarya ne kai kuma duk sai ka yi ta yadda nan ku an zubda kai a hanya shine sai min indi anfusuhum ta hanya su yace wannan hadisi muttafaqun alayhi wa fil hadisi alladhi rawahu muslimun hakanan hadisin da al-imam muslim ya ruwaito an ibn abbas daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min al-ansar cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da wasu daga cikin al-ansar mutanen madina idh urumiya bi najmin fastanara sai aka jifa da wani tauraro sai haske mana dai irin tauraro ya ballo din nan daga wani wuri ya tsallaka ai muna ganin wannan ko yawa wannan abu ne sananne to sai haske fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma kuntum taquluna mithli hadha fil jahiliya idha ra'aytumuhu yace me kuke cewa wannan in ya auko a zamanin jahiliya wannan yana nuna mana kiyamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake harkar jahiliya mun gane ta hanyar me da kansa yana tambayar tunda zamanin jahiliyan nan shi ma ya rayu wani zamani na jahiliya kafin a saukar masa wahayi amma saboda nisantarsa da harkar jahiliyar bai san wasu abubuwan ba nata shi yasa ke tambayar irin wannan abun ya faru a jahiliya me kuke cewa ko kuma ya sani zai bayyana musu wani darasi a ciki duk zai iya dauka qalu sai suka ce kunna naqulu a wannan ai mun ga tauraro ya ballo daga wani wuri yayi wani wuri muna cewa ne ya mutu azimun aw yuladu azimun ai wani babba ne zai mutu ko wani babba za a haifa ashe bahaushe yanzu a wata jahiliyar yake tunda har yanzu akwai wannan mu ana faɗa ko wanda yana nace har yanzu bahaushe za ga yana da itikadin wannan duk da dai alhamdulillah yanzu karatu ya sa mutane da yawa sun bar waɗannan al'amura din to dama kullun karatu shine maganin jahiliya mutum zai iya zama ya yarda da la ilaha illallah amma akwai wasu abubuwa na barbashin jahiliya bai bari ba saboda rashin ilimi saboda zama da abin da aka tashi akai wannan shine dalilin da yasa yake kullum aikin malamai su bayyana wa mutane abin da yake shine daidai a addinin musulunci kullum lalle a bayyana mutane saboda jahilcin su ba su sani ba suna da aqidu daban-daban haka suka taso suka ji ana faɗa ko yanzu da zaka samu wata tsohuwa a ƙauye ka tambaye ta in tauraro ya wuce haka zaka wannan abin za ta kawo maka ko sai a ce a wani babba ne zai mutu wani sarki ne ko shugaban wata ƙasa ne zai mutu ko kuma wani yaro da za a haifa yau zai zama babba zai zama wani sarki zai zama shugaban ƙasa zai zama kaza to wannan duka jahiliya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innaha la yurma biha li mauti ahadin wala li hayatihi yace waɗannan abubuwa ku sani tauraron nan ba a harbinsa ba a harba shi don mutuwar wani ko don rayuwar wani walakin rabbuna sai dai ubangijinmu tabaraka wa ta'ala idza qada amran idan ya yanke hukuncin wani lamari sabbaha hamalatul arshi so to sai masu rike da arshi mala'ikun da suke rike da al-arshi sai su yi tasbihi su ce subhanallah yayin da Allah yake hukunci a sama saboda girman Allah thumma sabbaha ahlus sama'i alladhina yalunahu sannan sai ma'abuta sama daga cikin mala'ikun su ma tunda mala'iku hawa hawa ne daraja daraja ne iri iri ne aiki aiki akwai wanda aikin su sune suke rike da al-arshi akwai kuma wanda haka suke sune masu suna nan suna bautar Allah a sama a hurare daban-daban sama ta daya ta biyu ta uku duk akwai mala'iku to sai waɗanda suke saman da take bin wannan wurin saman kusa da al-arshi ta bakwai kenan ko su ma sai su yi tasbihi thumma alladhina yalunahu sannan sai masu bin su su ma su yi tasbihi hatta yablugha at-tasbihu ahla hadhihi sama haka nan na sama ta bakwai in sun yi sai na sama ta shida su yi sai na sama ta biyar sai na sama ta hudu sai na sama ta uku ta biyu sai na sama ta daya duk su yi wannan tasbihi suna subhanallah thumma yas'alu ahlu as-sama'i as-sabi'a hamalat al-arsh madha qala rabbuna sannan sai su waɗanda suke can saman ta bakwai din sai su tambayi madauka al-arshi mai ubangijinmu ya ambata madha qala rabbuna mai ubangijinmu ya ambata fayukhbirunahum bima yustakhbiru ahlu kulli sama'in haka ne ko a'a na tsallake fayukhbirunahum sai su ba su labari thumma yastakhbiru ahlu kulli sama'in sannan sai ma'abuta kowace sama su ma su tambayi na saman su ma'ana kenan na shida su tambayi na bakwai mai ubangijinmu yace na biyar su tambayi na shida haka har zuwa na ƙasa yace hatta ya bulugha al-khabaru ahla as-sama'i ad-dunya har sai labarin nan ya zo wurin ma'abuta sama ta daya ta ƙasa kenan wa takhtifu ash-shayatinu as-sam'a to anan ne sai shaydanu al-janu tunda suna iya zuwa irin daidai wannan gurin sai su saci abin da aka faɗa din Allah ya yi hukunci kaza zai faru Allah ya hukunci za a yi kaza to daga mala'iku na ƙasan na saman nan kusa da mu sun faɗi wannan labari an gaya musu to sai shaydanu su jiyo labari an gane wannan shine ma'anar istira'us sam'i fayarmun fayrumuna kai sai a jefe su fayuqdhifunahu ila awliyaihim su kuma sai su jefa wannan zance zuwa ga waliyansu su ai waliyan shaydanu bokai kun ga wannan hayan zaman dawo kansu na littafin ko menene al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaytan ashe shaydanu suna da waliyansu sai su jo sai su jefa wannan magana zuwa ga bokai a fama ja'u bihi ala wajhihi duk abin da suka zo da shi akan bisa fiskar sa fa huwa haqqun to sai zama gaskiya walakinnahum yaziduna amma kuma su din suna ƙara ƙarya daga gare su ma'ana sai su ƙara ƙarya guda 100 su ga ma mutane sabanin abin da aka ga musu ko ƙari akan abin da aka ga musu na gaskiya din wannan hadisi kamar da muka ji shi al-Imam Muslim shine ya ruwaito shi to ina ga mu tsaya anan saboda abin da zamu karanta nan gaba akwai ta'liqi mai tsawo akan wannan istiraqus sam'i din da yadda yake aukuwa da me yake faruwa sakamakon sa amma dai a dunkule ina sa ran insha Allah kun fahimci wannan magana inda ta dosa kokari mallan yayi dan ya bayyana mana bambanci tsakanin karamar waliyai da bokancin bokai karamar waliyai daga Allah take ga irin yadda take kasancewa bokancin bokaye daga aljanu yake duk boka yana hulɗa da aljani aljani ne ke kawo masa wani labari labarin wani yana samu ne da gaske daga sama a yayin da wani abu ya auku na hukuncin da Allah yayi wani abu zai faru sai a jiyo kamar da muka ji a wannan hadisin da muka kare karantawa yanzu sai su samu gaskiya daya sai su gaya ma waɗannan bokaye bokayen kuma sai su cakuɗa da ƙarya guda 100 su tai muku ƙarya alhali wata ran sun faɗi wani abun da yake gaske wanda za a je a yi ta yadawa ai wane aikin sa kaman yankan gu'a in aka je ya faɗi kaza sai ka ganci haka kamar yadda ya ambata to shikenan sai su rudu mutane sai a rika zuwa wurin su suna yaudaran mutane su sace wa mutane imani su sace musu kuɗi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu Allah ya tabbatar da mu a hanyar daidai Allah ya ƙara mana ilimi ilimi mai amfani Allah ya ba mu ikon aiki da ilimin da ya ba mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tabbatar mana zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu muna roƙon Allah da rahamarsa da tausayinsa ya yayi mana tashin hankalin da muke ciki a wannan ƙasa garuruwan mu da ake musu dauki daidai yau an finciki wannan gobe an finciki wannan wannan lamari ya Allah muna roƙonka kai mana maganin sa ta hanyar da kaso domin kafi mu sani kafi mu sanin ko menene ke gudana waɗanda suke da damar su yi wani abu akan wannan ya Allah ka ba su damar su abinda za su yi wannan abu ya dauke Allah kai maganin wannan makirci da masu kullashi ka mai da sharrin su akan su ka kashe su da makamin su ka hana su abinda suke bukata na tada hankalin jama'a da rudani Allah ka ba mu haɗin kai da son junan mu ka cire mana wannan tsoro da firgici har mu rasa abinda za mu yi har ya zama cewa mu addu'a ma tsoro muke yi Allah ka cire mana wannan tsoron Allah ka ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk